sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Kun sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da safiya, da fatan an waye gari lafiya da kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Wasu tabbatattun bayanan tattalin arziki da aka fitar a wannan makon sun yi muwafaƙar nuna cewa tattalin arzikin Amurka yana bunƙasa sosai, tare da yin ƙarfi fiye da yadda ake tsammani da ƙarancin aikin yi, hauhawar albashi da faɗuwar hauhawar farashin kayayyaki. A ranar Alhamis an fitar da alƙaluman yawan kuɗaɗen shiga na cikin gida na shekara-shekara na Amurka, wanda ke nuna cewa tattalin arzikin ƙasar ya ƙaru da kashi 3.1 cikin ɗari a duk shekara. Hakan ya biyo bayan ƙididdigar ma'aikatar ciniki da kasuwanci da aka fitar a jiya Juma'a, da ke nuna cewa adadin hauhawar farashin kayan masarufi a yanzu ya kasance mafi ƙanƙanta a cikin sama da shekaru biyu. Shugaban hukumar leƙen asirin sojan Ukraine ya ce Kiev ba ta da sahihai ko cikakkun bayanai game da fasinjojin da ke cikin jirgin saman Rasha da ya faɗo a ƙasar Rasha ɗin, wanda ake zargin yana ɗauke da fursunonin yaƙi 65 na Ukraine da ya tashi zuwa Ukraine ɗin domin musaya da fursunonin yaƙi na Rasha. Kirilo Budanov, shugaban hukumar leƙen asiri ta ma'aikatar tsaron Ukraine, ya bayyana hakan ne a jiya Juma'a bayan kwamitin bincike na ƙasar Rasha ya wallafa wani hoton bidiyo a yanar gizo na abin da ya bayyana a matsayin fursunonin yaƙin Ukraine suna hawa jirgin wanda daga bisani ya yi hatsari a kudancin ƙasar. Bidiyon da ke shafin Telegram na kwamitin ya nuna motoci suna tunkarar wani jirgin sama ne Leshin 76 a wani filin jirgin sama mai cike da dusar ƙanƙara. Ana ganin mutane na fitowa daga cikin motocin domin shiga jirgin. Bidiyon bai da sauti kuma yana tare ne da rubutun layi ɗaya kacal na bayanin da ke nuna ma'aikatan Ukraine da ke shiga cikin jirgin soji, bai kuma nuna wani bagire ba. Gidan rediyon Ukraine na NV ya rubuta sharhin cewa saboda rashin ingancin bidiyon yana da wuya a iya gane ainihin abin da ke faruwa. A jiya Juma'a gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta sanar da majalisar dokokin kasar aniyarta na ci gaba da sayar da jiragen yaƙi samfurin F-16 na dala biliyan 22 ga kasar Turkiya. Tana mai ɗaukar wani babban mataki na kammala da daɗin cinikin da aka yi ta jinkirtawa da ke bayyana matsayin dangantaka da Ankara. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aiki da sanarwar ci gaba da sayar da jiragen samfurin Lockheed Martin F-16 guda 40 da kuma na'urorin zamani kusan 80 zuwa Turkiyya, kwana guda bayan da Ankara ta kammala amincewa da Sweden a zaman mamban kungiyar NATO, matakin da aka alakanta kai tsaye da sayar da jiragen. A lokaci guda kuma gwamnatin Biden ta ci gaba da sayar da jiragen yaƙi samfurin Lockheed F-35 guda 20 ga ɗaya abokiyar ƙawancin NATO wato Girka, yarjejeniyar dala biliyan 8.6 da Washington ta ci gaba da yi yayin da take ƙoƙarin daidaito tsakanin membobin ƙawancin biyu da ke da tarihin rashin jituwa da juna. Tun a watan Oktoban shekara ta 2021 ne Turkiya ta fara neman jiragen, amma jinkirin da Ankara ta yi na amincewa da ƙudurin Sweden na shiga ƙungiyar ƙawancin NATO ya kawo babban cikas ga samun amincewar majalisar dokoki na sayar da jiragen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Wata kotu ta umarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump da ya biya diyar kuɗi dala miliyan 83,300 ga marubuciya E. Jean Carroll saboda kalaman ɓatanci da ya yi a kanta lokacin yana shugaban ƙasa. Carroll ta gurfanar da Trump a gaban kotu a shekara ta 2019 saboda ɓatanci kan da'awarta na cewa ya ci zarafinta a cikin ɗakin sauya tufafi na wani kantin sayar da kayayyaki a cikin shekarun 1990. Ta nemi diyar aƙalla dala miliyan 10 daga wurin Trump, tana mai cewa ya ɓata mata suna a matsayinta na 'yar jarida. Kotun mai alƙalai 9 da suka kunshi maza 7 da mata 2 ta yanke hukuncin ne jiya Juma'a a birnin New York. Masu fashin baki na cewa akwai yiwuwar sabon daftarin dokokin da tarayyar Turai ta sanar a wannan makon za su iya yin illa ga kayayyakin da China ke fitarwa idan aka amince da su, da kuma ƙara yin tsamin dangantaka tsakanin Beijing da Brussels. Dokokin waɗanda aka bayyana a ranar Laraba na da manufar kare tattalin arzikin kungiyar da kuma kiyaye fasaha mai muhimmanci daga fadawa hannun abokan hamayyar yankin siyasa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Lafiya Kano Malam Margaret, ya aka ji da karshen mako shi kuma wanda ya zo shi kuma da abin nan nashi zubi daban.
Shi da mun sha sanyi har mura ta kama mu mako da ya wuce, ko kaga ranar da muka yi bikin nan, ma bari mu amfara muka jaje gajiyar biki.
Allah sarki, to ai biki
maka ban gajiya, ya an gama biki, nace na sanyin na kenan, aka zo aka zuba wata sutura, sai ka ce kai ne shugaban kasa.
Malam Margaret, kin san an ce lokacin abu a yi shi ana bikin Hausa, to ke ku ga ai dole mu kware a da ka babban riga da
ai. Nace ai ina ma baba shi ai baba ba da ka gara nan shi da baba yana nan
sai ya kai shi ma na san zai duba
ka. Da ya fito zaka ga shi kaba wani magajin garin New York. Ai an yi buki na sanyin nan, an yi buki, ai ko muna kuma ƙara godiya ma ga dai sakonnin nan fa ba za mu iya ci gaba da dole ne mu ce mun yi iyaka, saboda aka ce ba wani abin da za mu yi banda karanta ko kuma sa sakonnin mutane na fata alheri.
Gaskiya kan gaskiya, kuma mun yi godiya kwarai da gaske, mutane sun
kula da waɗanda suka samu shiga, da waɗanda suka aiko, har yau din nan akwai waɗanda suka yi ta aika wa wakilanmu. To idan kun ji ba a sa ba wakilanmu bane ba su aiko ba, sai dai lokaci yayi da zamu ce mun gode, muna ƙara godewa.
Saboda kamar yadda muka ce komai kirkin ka ba za ka iya mukuwa ba,
amma kasuwa da gaisuwa ba, haka yake
mun gani, kuma muna godiya kwarai da gaske, kuma muna fatan Allah ya ba mu ƙarfi ikon ci gaba da yi muku aiki da kuma gamsar da ku da kuma biyan buƙatun ku masu sauraron mu.
Wato na sanyi na Allah ya nuna mana shekaru 45 su 45 su 45 kenan na sanyi na.
Oi, Malam Margaret.
ana jaje ana kuma barka to bari mu faro daga unguwarku.
Eh to haka ne gaskiya malama Grace muna sai muna madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma musamman filiya a Bari Yahuke zuwa ga wato kungiyar gudanarwa ta Jami'ar Usmanu Danko Diyo ta Sokoto da kuma musamman wato tsohon kwamishinan watsa labarai na jihar Sokoto kuma tsohon babban darakta DG kenan na hukumar kafafen yaɗa labarai ta Najeriya wanda aka fi sani da NBC Dr. Nasir Dalla da Bako kogunan Sokoto wanda da shi da wato tsohon shugaban ita wannan jami'a ɗin Professor Risko Arabu Shehu suka jagoranci kafa gidan radio na wannan wato jami'a domin koyar da ɗaliban masu koyon aikin jarida da sha'anin watsa labarai wanda aka fi sani da Udu Campus Radio. Muna taya su muna wato dai ya sani tashi kuma an so su ne aka soma don haka muna taya su muna kuma muna fatan Allah ya sa ya amfani al'ummar da aka yi shi domin su.
Mun samu abokan tafiya kenan ko na sanyin nan.
Kwarai da gaske mun samu abokan tafiya tunda kin san da ma Jami'ar Usman Danko Diyo ai kana ɗaya daga cikin masu taimakawa sashen Hausa musamman abubuwan da suka shafi amsoshin tambayoyinku ne da dubbe wasu abubuwa da muke abin nan kwarai Jami'ar Danko Diyo kuma kin san tana daga cikin jami'o'in da suka taimaka suka yi haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka wurin kawo ma masu sauraron mu muhawara tsakanin 'yan takarar gwamnati a zaben nan da ya gabata irin zaki tunawa.
Haka aka to muna musu fata alheri su ma muna musu addu'a su ga 45 su 45 su 45.
Kwarai da gaske to alhamdulillah to kuma kamar yadda kici ana jaje za mu yi gaisuwar ta'aziyya ga wakiliyarmu da magaramta jamhuriyar Nijar wato Tamar Abari bisa ga rasuwar gwaggonsu Hajiya Ayu mahaifiyar Alhaji Yahaya Manbur. Ita dai wannan buri Allah kamar da muka sani ta rasu ne kwanaki uku da suka gabata kuma yau Asabar ɗin malama Grace yau ne za a yi addu'ar uku saboda haka muna gaisuwar ta'aziyya ga Tamar Abari da kuma
musamman shi iyali dangi duka
da ɗan marigayyar Alhaji Yahaya Manbur da kuma dukkan iyalai da ƴan uwa da fatan Allah ya bata hutawa lafiya kuma Allah ya sa makomarta a aljanna ce kuma Allah ya bada hakurin wannan rashi da aka yi.
To amin sun ma'ana Allah kuma ya kyautata namu ƙashin duka. To a gurguje na sanyin da bari mu sada zumunci a mika gaisuwar fata alheri ta Bari Yahuke zuwa ga masu sauraron mu a yau da kullum. Za mu fara da wannan sako da ya fito daga hannun Liyamun Abubakar mafarar Garangi wanda yake so a mika mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga kanin shi Iliya da kanwarsa Halimatu sai ƴaƴan shi Muhammadu Barga da ɗan Jimma Goje matarsa Aisha mahaifiyarsa ita ma sunanta Aisha. To Allah ya sa Aisha da Aisha ne yace da aka fi sani da ƴar buga ko ƴar buga ce ko na sanyi nan ƴar buga to sai kuma mijinta baba dan Hajiya da duk jama'an mafara.
To ma da ba Grace haka kuma kamar yadda muka sani mun sami sakonni da dama daga masu sauraron mu a wannan makon da dama daga cikin su kuma mun samu mun isar da su saboda haka muna godiya kwarai ga waɗanda suka aika mana waɗannan sakonnin akan ra'ayoyin su kan rahotannin da muke wato watsawa daga cikin Hamidu Kalalabuwa jihar Difa da Malam Ango malamin makaranta Yawuri da Malam Umaru Kamba Yawuri da Sama'ila Aganas Malam Fatori mazaunin Difa jamhuriyar Nijar. Haka ma muna godiya kwarai da kuma gaisuwa zuwa ga Mahmud Salihu kauran namu da a jihar Zamfara da Bubu Mai Goro Gashuwa da Lami da Habiba matan Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri sai kuma Hawwa da Rashida matan Umaru Sani Dodo Zara sai kuma Muhammadu Bayis unguwar Lemu Sabon Layi da Isa Gurgu Mai Magani Sabon Layi sai Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Umar Sani Dodo Zara Kusharki Allah ya sa na faɗa daidai sai kuma Alhaji Muhtar Mai Shago da Wakin Basa sai Haruna Muhammad Katsina da Hattabi Mai Kwamfuta Mai Yama a jihar Kebbi da Adamu Hamza Daura da Comrade Ilyasu Yakubu Digawa sai Sami Sima Datai da Isa Jikan Mai Saje Toro da Zaki Sodange Zomawa da Baffa Haruna Bajo Gagar kuwan kungiyar muryar talaka da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya kuma za su ci gaba da turo mana ra'ayoyinsu dangane da abubuwan da ke wakana da kuma rahotannin da muke watsawa.
Okay, to cover it, to cover it. So dan ja ba na rika abin gangambu na tura gambu haka sai na zo kawata haka to sai suka ga to wanda a can cikin gida can mazan ne mata bai ma yin kurba mun san in kan miko ka dole fesini za ta kawo kasa to sai ka kawo ma ba ta kawo kasa ba
kuma ga kacin
gani jan ne na gani canzan ne na sai kalmar shahada sai dan guda sai wanda aka ce masajin sai inna lillahi inna ilaihi raji'un to Allah babai hankuri don Allah kuma mota sai ce
Kanan, kau kau pun hari buat.
Sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.